بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta 15 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1434. Littafin Nasara ya yi daidai da 24 ga watan 7 shekara ta 2013. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul Nam. Yanzu nan shugaban kwamitin marayu na jihar Adamawa kuma sakatare na kungiya Alhaji Usman yake sanar da mu cewa bayan Allah dai suna nan suna ta tallafawa wannan kwamiti na marayu. Wato akwai wani dan uwa Alhaji Usman Nura. Wannan Alhaji Usman Nura ya ba da gudunmuwa ta atamfa turmi 30 domin a ba marayu fi sabilillah. To ga wani abu da ya ba ni sha'awa wanda muna kira ga saura a yi koyi. Yola North local government, karkashin honorable chairman. Ina ba ta gane wannan shugaban kalamar hukuma yace ba zai yi ana taimakawa marayu su abin su a baya ba. Saboda haka kalamar hukuma ta ba da gudunmuwa na kuɗi cash naira 200,000 wa kwamitin marayu. Bayan wannan sun ba da gudunmuwa ta makaroni, suka ce marayun da mafi yawan yara ne suna buƙatar wani abu mai ɗan laushi-laushi haka. Saboda haka sun ba da gudunmuwa ta makaroni katon 50 wa kwamitin marayu. to daga nan sai shi Madugu jagoran tafiya honorable chairman na local government yace wannan gudunmuwa ce ta local government shi bita kashin kansa ya ba da tallafi wa committee marayu na kudi naira 50 muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kara musu albarka wannan ya nuna sauran chairman na local government wato wannan challenge dai a wajen su ga abin da karamar hukuma ta Yola North local government ta yi muna addu'a su ma sauran chairman Allah ya karfafa musu gwiwa su ci gaba da bada gudunmuwa don tallafawa marayu ko mun ki ko mun so akwai ran da yayan mu zamu zama marayu za su zama marayu honorable chairman akwai ran da yara za su zama marayu to kai kokari kaga karamar hukumar ka ta tallafawa marayu ran da kai naka yayan suka zama marayu sai Allah madaukin sarki ya tallafa musu Allah ta'ala ya sa mu dace kuma wayanda suke wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi ana ramma ban sani ba ko ka tuna inda muka kwana
فتوكل على الله إنك على الحق المبين
من جوانا
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
الله ما نرشين سركي يسوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم innaka la tusmi'ul mauta lalle kai annabi muhammad duk yadda kai magana da karfi gawa ba za ka iya jiyar da ita ba ko a fonda zai iya jiyar da gawa yanzu aka ji gawa a gaban ka mutun ya mutu sai kai ta kwala masa kira mudi Allah ya masa cikawa sai ka tsaya kana mudi ba ka ji na ne mudi zai ansa ya ji mai ka fada bai ji abin da ka fada ba kenan kafiri wanda bai imani da Allah ba daidai yake da gawa sai kai ta kwala kira ba zai ji ba shi ne innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a kurma wanda kunnensa ya toshe dif in ka kwala masa kira zai ji idan ka dan zungure shi haka sai ya waiwayo amma dan ka ci gaba da kwalawa kurma kira kai ta kwalawa kai ta kwalawa zai ji ba zai ji ba shine innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin yayin da suka juya baya suka ki imani malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa gawa in an mata magana ba ta ji gawa wanda ya mutu in an mashi magana bai me bai ji saboda ka dan ka je gaban kabarin wali kana roƙon kabarin ya maka wani abu wali a bani lafiya wali na shiga damuwa wali a agaza wali sai ka sa hannu you are just wasting your time kana bata lokacin ka ne in kace kana kana kira bai san kana yi ba wannan bai ma san kana yi ba akwai da zai yi ansa maka bai yi ansa maka saboda haka duk wanda ya mutu ba a kiran shi domin neman agaji duk wanda ya riga ya mutu ba a neman taimako ko neman agaji a wurin sa ba a kiran sunansa in an shiga musiba babu dama kai tuntube zaka fadi kace shehu ba a yin wannan sai dai ka kira wa sai dai ka kira Allah in ka kira shehu bai ji ba bai ma sani ba kuma bai hana ka fadi na taba gaya muku wani yaro da ya tuntube a Sokoto sai ya ce shehu kuma sai ya fadi akwai wata tsohuwa tana kusa ta ce Allah sarki yaro ka rinka hadawa da Bello ka ce shehu da Bello kenan kun ga ita wannan ma ta fi shi ya shirka ko ba ta fi shi ya shirka ba ita ta fi shi kwarewa harkar shirka malamai suka ce wanda ya mutu yana jin magana ne kawai a wuraren da hadisi ya tabbatar wuraren da aka samu sunna ta tabbatar da cewa wanda ya mutu yana jin magana to anan ne ake tabbatarwa in ba wayannan wuraren ba zai ji ba ba wai wayannan hadisan sun mai da abin ya zama am ne duk inda wanda ya mutu yake amar magana zai ji ba a iya abinda hadisan suka faɗa dan za a takaita misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka binne gawa yayin da wayanda suka binne ta suka juya za su tafi za a dawo wa gawar da rayuwa rayuwa irin ta barzagh wacce za ta yi saboda haka mamacin yana jin karan takalman wayanda suka binne shi yayin da suke komawa wannan hadisi ne nawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan labarin da annabi ya bayar wajibi ne a tabbatar da shi shine gawa tana jin me tana jin karar takalman wadanda suka binne ta sai dai ba za ka yi amfani da hadisin ka ce duk maganar da aka yi gawa tana ji hadisin ba abin da yake faɗa ba kenan kamar abin da ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar yakin Badar bayan waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu suka samu shahada an tattara su an yi janazar su an binne su sauran gawawwakin manya-manyan arna su Abu Jahil su Utbatu ibn Rabi'a su Shaiba ibn Rabi'a su Walid ibn Utba da sauran gingima-gingiman arna da aka kashe a yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka tattara gawawwakin su gaba daya aka dura a cikin wata rijiya bayan an zuba gawakin a cikin rijiyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo ya leka yana kiran su da sunayensu yana ya kai Abu Jahil ya kai Utbatu ibn Rabi'a ya kai Shaiba ibn Rabi'a ya kai Walid ibn Utba ya kai Umayya ibn Khalaf inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran su da sunayensu ya wane dan wane ya wane dan wane mu mun samu alƙawarin da Allah ya mana gashi ya zama gaskiya Allah ya mun alƙawari zai ban nasara akan ku ga yana samu nasara to kuma akwai alƙawarin da Allah ya muku shine za ku tafi jahannama bayan an kashe ku a fagen daga kuma alƙawarin da Allah ya sa ya muku kuma kun same shi gaskiya kamar yadda ni gashi wanda ya mun nima na samu gaskiya sai sahabbai suka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah innaka tukallimu ajsadallahi arwahalaha ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana magana ne fa da gangunan jiki wayanda ba su da rai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda rai da wato yake hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ku da kuke da rai ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba duk abin da nake faɗan nan Allah ya ji yadda su suna jin abin da nake faɗa na ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa ga gawawwaki annabi ya musu magana sun ji maganar annabi ko ba su ji maganar annabi ba sun ji maganar annabi to anan sai mu gaskata wannan mu tabbatar da shi sai dai wayannan ayoyin da Allah ramma ya karanta mana innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sunna thumma du'a wato suna nuna cewa gawa ba ta jin magana sai dai iya inda annabi yace za ta ji to wannan Allah zai jiyar da ita an gane yadda ake hada wannan hadisi da wayannan ayoyi saboda su tafi tare Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yace mai a gaba da rama
wa ma anta bihadil umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun
Allah yace wa ma anta bihadil umi an dalalatihim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka zama mai shiryar da makahu a cikin matansu ba makahu wanda bai gani idan yana tafiya me yake faruwa zai saki hanya ko in ba sa bai fada cikin rami to Allah madaukin sarki yace wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim abinda ake nufi duk wanda yake imani da Allah yake imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk girman idanunsa wannan makaho ne domin makanta dama ba makanta ido ce take da hatsari ba wace makanta ce take da hatsari makantar zuciya shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa fa innaha la ta'mal absar
innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur
wato ba makantar idanu ce mugunyar makanta ba menene mugunyar makanta zuciya da take cikin kiraza a ce ta makance shi yasa wani malami yake cewa zuciya in ta makance yace ganin ido bai yi fa'ida ba shine wa ma anta bi hadil ummi an dalalatihim sai Allah madaukin sarki yace in tusmiu illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun ba kowa zaka iya jiyarwa ka isar da sakon ka isa gare shi ba sai wanda ya imani da ayoyin mu inji Allah madaukin sarki sannan ya zama cikin masu mika wuya ga Allah madaukin sarki waɗannan sune waɗanda suke ji اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين سي الله مدوكين سركي يجي ميا غبال
رب واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون
الله يسوى اذا وقع القول عليهم اذا كلمه تاوكو اكن سو سو wadannan kafirai idan maganar Allah ta tabbata akan su su wadannan kafirai sai Allah yace akhrajna lahum dabbatan zamu fidda musu wata dabba inji Allah madaukin sarki min al-ardi daga kasa to kallimuhum wannan dabba za ta rinka yi musu magana me za ta rinka cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane sun kasance ba sa sakankancewa wato da ayoyin mu nan gurin Allah ya bada tabbaci malamai suka ce alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama tashin alkiyama yana da alamomi da yawa akwai alamomi kanana akwai alamomi manya kananan alamomin suna da yawa sun kai wajen sama da alamomi 80 da wani abu kuma wayannan alamomi kashi 95 cikin 100 nasu sun tabbata sun riga sun auku kashi nawa 95 cikin 100 na alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata za su faru kamin tashin alkiyama sun riga sun faru bai wuce kashi 5 cikin 100 suka saura a cikin wayannan alamomi masu yawa ba to akwai kuma manyan alamomi waɗanda su ne manyan alamomi na tashin alkiyama su manyan alamomi na tashin alkiyama su suna da matsala kun san matsalar su ajere za su rinka zuwa da an ce guda ɗaya ya faru to an gama in ɗaya ya faru da safe to ba mamaki ɗaya zai biyo baya da yamma in ɗaya ya faru yau ba mamaki ɗaya zai biyo baya gobe su ajere za su rinka tafiya da an ce ga ɗaya cikin su ya bayyana to shikenan ina fata an gane wannan wayannan su ne me su ne manyan alamomi na tashin alkiyama to khuruju dabba fitar ita wannan dabba da Qur'ani mai girma ya ambata tana daga cikin manyan alamomi na tashin alkiyama waɗanda da an ce sun riga sun auku to an riga an gama kowa ya makara sauran za su rinka biyowa ne a baya da baya wato a cikin gaugawa za su rinka zuwa ya tabbata hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u shamsi min maghribiha wa dajjal wa dabbatul ard manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku idan suka bayyana to daga wannan lokaci duk rai da tace za ta yi imani wacce da ba ta yi imani ba kamin wannan ranar to imanin ba zai amfane ta ba in kai kafiri ne daga wannan rana ka rike kalmar shahadar ka Allah bai so in kai mazinaci ne ka ki ka tuba daga wannan rana ko ka tuba ka makara in kai dan luwadi ne daga wannan rana ko ka tuba ka makara la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu rai bai amfanar mai imani wacce bata yi imani ba kafin wannan rana aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma ta tsururci alkhairi a cikin imaninta. Da wayannan abubuwa guda uku sun bayyana, an kulle kofar tuba, ko ka tuba Allah ba zai karba ba. An kulle kofar kalmar shahada, ko kai ba za a karba ba. Daga nan ka riga ka makara, kamar dan siyasa ne an riga an gama zabe, baka yi dikantin ka dawo jam'iyyarsa ba sai da aka yi zabe ya ci zabe. Ana sanar da ya ci zabe, ana murnar zabe, sai kace to tunda har ka ci ranka dade ni ma na dawo. Zai saurare ka? Ba zai saurare ka ba. To wannan ma da dan sauki sauki, shi wancan ya ji hatsari. Allah ka gafarta mana. Wasu abubuwa ne guda uku. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dulu ushamti min magribiha. Bullowar rana daga inda za ta fadi. Akwai ran da za mu tashi da safe, muna jiran rana ta hudo ta gabas sai mu ga rana ta hudo ta yamma. In ma ban da rai abin zai faru. In ma baka da rai abin zai faru. In ma kana da rai abin zai faru. Daga san da aka ce rana ta fito ta yamma, ta bullo inda da ta nan take faduwa, to kofar tuba an kulle ta daga wannan ranar. Kamar yadda hadisin Zuru ibn Hubaishin ya kara tabbatarwa, daga lokacin da akwai wata kofa da Allah ya bar ta domin karbar tubar bayi, ba za a kulle ta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai in rana ta fito ta ina, ta fito ta inda take faduwa. Abu na biyu, sai manzo Allah yace wa dajjal da dujjal. Wane ne dujjal? Wata halitta ce ta Ubangiji da za ta zo ta fitini al'umma dab da ranar tashin alkiyama. Kuma dujjal gaskiya ne, hadisai ingantattu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da maganar dujjal, cewa dujjal gaskiya ne, zai kuma bayyana kamin yaushe, kamin ranar tashin alkiyama. Manzon Allah ya kira shi da sharru ga'ibin yuntazar, mafi sharrin wanda yake boye, wanda ake jiran bayyanarsa, shine wa? Shine dujjal. Allah ka kare mu daga sharrin dujjal. Dujjal kuma in ya bayyana, zai zagaye duniya yana fitinarta, kuma sai ya zo garin Jimeta. Dujjal sai ya zo nan garin, ba wani gari a duniya da dujjal ba zai je ba, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa makkah wal madina. Sai makkah da madina, nan ma zai je, amma zai samu Allah ya zagaye garin da mala'iku da takuba suna gadi bai sai shiga ba, sai koma can bayan garin madina daidai wasu duwatsu. A nan zai yi wata irin ƙara da kururuwa, ya ce duk munafikin da ke cikin garin Makka ya fito, duk munafikin da ke cikin garin Makka zai fito, ya samu dujjal a can bayan gari, su ranka ya su samu hanya. Da Makka da Madina su ne garuruwan da dujjal ba zai shiga ba. So duk munafikin da ke cikin garin Makka, idan dujjal ya zo bayan garin yayin wannan kira, duka za su yi me? Za su fito domin su bi dujjal a ranka ya. Amma Allah ba zai ba shi ikon shiga garin Makka ba, haka garin Madina ma dujjal ikon shiga ba, amma zai rinka zagaye duniyan nan da gaugawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyyin arsalahu Allahu illa hazzara ummatahu dajjal. Ba wani annabi da Allah ya taba turowa face wannan annabi sai da ya tsoratar da jama'a sakan dujjal. Annabi yace da yake ni nafi kowa sanin hatsarin dujjal, kuma nafi kowa sanin dujjal da kyau. Yace ba a taba samun annabin da ya yi cikakken bayani wa al'umma sakan dujjal kamar yadda ne wa al'umma ta bayani ba. Akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yana wa'azi kan dujjal, annabi ya daga muryar sa yana bayani, can sai aka ji yayi kasa kasa da muryar sa yana magana a hankali a hankali. Sahabbai suka ce sai da muka tsorita, muka dauka ma dujjal din ya bayyana ne yana cikin dabinan bayan masallacin annabi, shi yasa annabi ya kasa kasa da muryar shi. Kenan wa'annan hadisai sun tabbatar da bayyana dujjal, kuma in yazo zai fitini jama'a zai iya samun kai ce kai imani shi Allah ne, kace ba za ka yi imani da shi ba. Yace ina ta do maka babanka da mahaifinka da suka mutu, mahaifiyarka da mahaifinka suka tabbata maka ni Allah ne, za ka yi imani da ni? In kace eh, sai ya suranta maka shedanu guda biyu, sai ka ga mahaifinka ga mahaifiyarka sun taso, su ce ya kai wani dan mu, wannan shi ne Allah, ka yi imani da shi idan kana son aljanna, in ba haka ba za ka tafi wuta. Mu ma imanin da muka da shi shi ya cece mu. Sai wannan mutum sai ya yi imani da dujjal, daga nan kuma shikenan ya halaka a wannan lokaci. Haka zai rinka bi yana halakar da al'umma, kowa da irin fitinar da zai zo mata da shi. Manzo Allah yake akwai mai karfin imani da zai gagari dujjal, dujjal ya buga da shi, yace na san ka kai ne annabi ya mana magana akan kai ne dujal dama annabi ya faɗa mana cewa dujal fa ido ɗaya yake da shi ubangijin kuma ido ɗaya yake da shi ba sannan akwai rubuci a jikin goshin sa kafir manzon Allah yace da wanda ya iya rubutu da wanda bai iya ba za su karanta wannan rubutu amma wannan ba zai hana kuma dujal ya fitini jama'a su yi imani da shi ba wannan mutum in ya ce ba zai imani da dujal ba dujal ya ce in baka imani da ni ba zan kashe kai sai dai ka kashe ni dujal sai ya sa sare kan wannan mutumi a raba shi biyu rabi ɗaya nan gefe rabi ɗaya nan gefe dujal ya tafiya tsakanin wannan barin na nan wannan barin na nan ga jama'a ana kallo sai ya ce bari ku ga taurin kai wajen wannan bawan nawa yanzu zan sake rayar da shi ya ƙara kashi za ku gani idan ya rayu kuma zai ƙara cewa bai yarda ni Allah ba ne sai dujal kuma sai ya sake rayar da mutum a bisa abinda jama'a ke gani sai ya tashi a gabansu sai ya ce ka yi imani ni ne Allah sai ya ce ban yi imani ba kai ne dujal da annabi ya gaya mana sai ya ce kun ga abinda na faɗa muku ya tabbata mutane sai su ƙara yin imani da dujal haka zai ta halakar da jama'a cikin ƙasa to daga sanda dujal ya bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na uku shine khuruju dabba shine bayyanar wata dabba sai dai qur'ani bai faɗi ya dabbar take ba kuma bai faɗi daga ina ne za ta fito ba wannan yasa malamai suke ta wata kwakwalwa zaka ga maganganu da yawa in kana karanta littafin tafsiri amma mafi yawan wayannan maganganu ba maganganu bane da za a iya dogara da su da dama daga cikin su daga cikin maganganu da suke da ƙarfi ƙarfi wato shine hadisin Huzaifa cewa ita wannan dabba din wato fasilu na qati Salih ita wannan wato taguwa ta annabi Salih wacce ta bayyana a bisa mu'jiza ina jin mun tuna da ita sanda muke karatun shu'ara to wannan taguwa kamin su kashe ta ta haihu to bayan sun kashe ta sun yi kokari su kashe dan ba su samu daman kashe shi ba ya fita da gudu sai dutse ya bude sai ya shiga ciki sai dutsen ya rufe to wannan a cikin manganun malaman wato da zaka yi ta samu wannan ita ce mai dama dama me yasa wannan take da ƙarfi ƙarfi a ciki saboda hadisin Huzaifa da aka samu wanda ya faɗi kalma da take nuna alamun tabbatar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin wato Huzaifa yake cewa ita wannan dabba za ta bayyana bayyana uku za ta yi bayyana ta farko za ta bayyana a ƙauye mutanen ƙauyukan Makka za su samu labarinta amma labarin bai shigo cikin garin Makka ba sai da sake komawa ta buya daga nan sai da sake bayyana ta biyu mutanen ƙauyuka labarin zai yadu a cikin su kuma labarin zai shigo cikin garin Makka daga nan sai ta sake komawa ta faku ta buya sannan sai ta bayyana ta uku ran da za ta bayyana bayyana ta uku mutane suna ɗakin Kaaba wato ana ibada kawai sai a ga wannan dabba wato tsakanin rukunul yamani da maqama Ibrahim tana karkada ƙura a kanta to nan ne jama'a za su fasata wato tsorita su fara gudu sauran masu imani za su ci gaba da tsayawa ita wannan dabba za ta rinka yi wa masu imani alama idan ta zo kusa da masu imani alamar da za ta yi musu shine za ka ga fuskar su tana haske tana fari kuma za a rubuta a jikin goshin su mu'min wannan mai imani ne da wani rubutu mai haske idan kafirai ne kuma fuskar za a mata rubutu da wani rubutu bakikirin da wata bakar tawada a rubuta cewa wannan kafiri ne to daga nan duniya an kasu kashi biyu mu'mini da wa da kafiri kafirin nan baran da zai tuba Allah ya karba kafiri zai mutu ya tafi jahannama mu'minin nan ya riga ya tsallake ya sha da imani zai mutu ya tafi aljanna sai an kai matsayin da an zo ciniki sai mu'mini ya ce kai kafiri nawa wannan turmi a tamfan ya ce mu'mini naira kaza ya ce haba kafiri ka rage mana ya ce haba mu'mini ka daure ka saya babu fata Allah ya nuna mana wannan lokaci amma in Allah ya sa muna da rai Allah ka sa muna cikin mu'minan ba ma cikin kafiran amma duk mai imani kada ya addu'a Allah ya kai shi zuwa wannan lokaci to sai maluma suka ce wa iza wa qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum dabba za ta rinka yin magana da su kamar yadda mutum yake magana haka za ta rinka magana da mutane to malamai suka ce wa qala qawlu alaihim dinnan wato kalmar Allah ta tabbata akan su menene kalmar Allah ta tabbata akan su
maluma sun yi maganganu a ciki akwai guda biyu masu ƙarfi. Magana ta farko wa qala qawlu alaihi dinnan shine abinda Allah madaukin sarki yake ainihin wato tabbatarwa a inda yace walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha
walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
الله يتي ولو شئنا دا من قداما لآتنا كل نفس هداها دا قوة شري من بات شريرتا دا ما كان شريع دونيا قوة مميني مي إيماني سيال الله يتي ولكن حق القول مني sai dai akwai wata magana da ta tabbata daga waje da inji Allah madaukakin sarki wata magana ce wannan la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in Allah yake sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba daya Allah ka sa ba ma cikin masu shiga wutar jahannama to wannan magana ta Allah sai ya cika wutar jahannama to wa idza wa qala qawlu alaihim yayin da wannan magana ta tabbata akan kafirai lokacin da za a tabbatar da su suna cikin wa'anda za su shiga wutar jahannama to a lokacin ne za a fitar da wannan dabba magana ta biyu shine maganar Abul Aliya Hafsat binti Sirin kanwar wato shehu malamin Ibnu Sirin ce tana cikin mata da aka samu karana da Allah ya ba su ilimin addini musamman ilimin alqur'ani mai girma don Hafsat binti Sirin hatta karatun Ibnu Sirin in an zo matsala kan qur'ani yayi da tafi karfin shi an amar fatawa kan abin da ya shafi qira'at sai ce ku je ku tambayi Hafsat ya take karantawa saboda shi ma ya sallama mata a wajen karatun alqur'ani mai girma to Hafsat binti Sirin take cewa na tambayi Abul Aliya menene ake nufi da wa idza wa qala qawlu alaihim sai ce ai kaman irin abinda Allah ya faɗa akan annabi Nuhu ne da yace masa innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana
innahu lan يؤمن من قومك إلا من قد آمن
فلا تبتئس
بما كانوا يعملون
Allah ya ce wa annabi Nuhu daga yanzu babu wanda zai ƙara yin imani a cikin mutananka illa man qad aman sai dai wanda dama ya riga ya imani sai ya ce mata to shine abin da zai faru a lokacin daga wannan lokaci Allah ya riga ya zartar ba mai ƙara yin imani in banda wanda ya riga ya imani a baya ina fata an gane wannan ba wanda zai ƙara imani to shine wa idza wa qala qawlu alaihim to tunda ba mai ƙara imani sai ai wa kowa rijista a gane dan wuta a gane dan aljanna kuma haka za a ci gaba da tafiya zuwa ranar tashin alkiyama amma da wannan ya faru sauran alamomin kiyaman za su biyo a baya da gaugawa daga wannan sai wannan kiyama ba za ta tsaya ba kuma sai akan mafi sharrin al'umma Allah ka sa ba ma ciki sai Allah ya ce mai a gaba al'umma
wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun
Allah ya ce ka ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma nahshuru min kulli ummatin ranar da zamu tattaro daga kowace al'umma inji Allah madaukakin sarki zamu tayar daga kowace al'umma inji Allah madaukakin sarki faujan zamu tayar da wata irin jama'a mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu wato ranar tashin alkiyama kenan Allah ya ce fahum yuzaun zaka ga ana tattare su wato tunda group za a tare su za a rinka tattarewa sai wannan group din sun gama tattara a sa mala'iku su kora su sannan group na baya su saki ainihin wato tasowa su ma a tattara su a ci gaba da kora su Allah ya ce haka za mu rinka tayarwa jama'a daga cikin kowace al'umma wanda suka ƙaryata da ayoyinmu Allah kar ka sa muna cikin wannan jama'a Allah ka sa muna cikin tawagar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba da rama
hatta idza ja'u qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhiqu biha ilma amma dha kuntum ta'malun
kasu dan kungiya group ana gargado su ana koro su zuwa wajen Allah madaukakin sarki sai su sun yi so fili hisabi shine hatta idza ja'u har sai lokacin da za su yi so fili hisabi an tsaye da su gaban Allah madaukakin sarki inda za a musu hisabi a daidai wannan lokaci. A lokacin ne Allah zai musu wata magana da za ta firgita su. Kowa a cikin su zai tsorita, ya razana, ya firgita. Ba maganar tuba, ba magana Allah kai hakuri, an riga an wuce wannan a wannan lokaci. Sai Allah ya ce da su akazzabtum bi ayati, yanzu ku ne kuka ƙaryata da ayoyina, inji Allah madaukin sarki. Walam tuhitu biha ilma, alhali ba ku kewaye ayoyin da ilimi ba. An faɗa muku ku yi mun biyayya, ku bauta mun, kar ku haɗa kowa da ni a wajen bauta, amma kuka ƙi, kuka ƙaryata ayoyina, kuka taka dokokina, kuka yi abin da kuka ga dama. An ce muku kiyama za ta tsaya, kun ɗauka kiyamar da wasa ne. An ce akwai ran da za a tsaye da ku a gabana, in yi magana da ku ba ku yadda ba, to yau ga ku an tattaro ku an zo da ku gabana. Akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma, sai Allah ya ce amma za kuntum ta'malu. Ko kuma me kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar ku ta duniya, me kuka yi? Kowa ya bayanin aikinsa da kansa a wannan lokaci. Allah ka sa muna cikin masu bada ansa mai kyau. Me Allah ya ce da su a wannan lokaci? Allah rahama.
Qa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun.
Allah ya ce fa qa'al qawlu alaihim bima zalamu, sai magana Allah ta tabbata akan su, ta tafi a wutar jahannama. Bima zalamu, saboda zalunci da suka yi, saboda shirka da suka yi, inji Allah madaukin sarki. Sai Allah ya ce fahum la yantiqun, gaba ɗayan su ba mai iya magana a daidai wannan lokaci. Shi yasa Allah madaukin sarkin kiyama ta tsaya, baki ya cika surutu, zai tsaya yana zakin baki, ya zai iya kare kansa. Shi yasa baki da ka fara magana ce keep quiet, sai a rufe bakin dan adam. Bakin dan adam ba zai yi magana ba a daidai wannan lokaci. Shine ma'anan hadha yawmu la yantiqun,
hadha yawmu la yantiqun,
wala yu'zanu,
wala yu'zanu lahum fayatabirun.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
تويا زاي
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وهو
خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
الله يسك يا ما انت يا هذا يوم لا ينسقون رانا تشد متاني باسا مغانا أولنا لوكتي فاجره وإن سكا سابا والله مدوشين سركي أولنا رانا باسا مغانا haza yawmu la yantiqu la yantiqu. Allah yace wala yu'zanu lahu, baza ba su izini ba ma, baza ba su dama ba ma. Fayataziruna, balle su kawo hanzari, su kawo uzuri. Allah bai karba hanzari, bai karba uzuri a wannan rana, inji Allah. Ayatu surati Yasin yace al-yawma naktimu ala afwahihim, a wannan rana ta tashin alkiyama Allah yace ranar zamu rufe bakunan mutane. Zaka ga mutum an toshe baki, baki ba zai yi magana ba a wannan rana. To me zai yi magana? Allah ya ce watukallimuna aidihim, hannayensu su za su yi magana da mu, inji Allah madaukakin sarki. Watashhadu arjuluhum, kafafunsu da nan suke tafiya da su a duniya, a wannan rana kafa ce za ta buɗi baki ta yi magana, ta ba da shaida gaban Allah madaukakin sarki. Bima kanu yaksibun, dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya. Baki baya magana, hannaye da kafafu su suke magana a gaban Allah. A waccan ayar Allah ya ce wa yawma yuhsharu, suratul fusilat, wa yawma yuhsharu a'da'u llahi, ranar da za a tattaro abokan gaban Allah. Allah da kansa ya ce kai abokin gaban sa ce, wannan alama ce ta kashi ga uku. Fahum yuzaun ila nar, an tattaro su zuwa wuta. Fahum yuzaun, ana kakkare su, ana kakkange su, ana daddakatar da su, domin na baya turki na gaba yadda za a hada group din domin za a tafi jahannama group group za a rinka tafiya group din mushrikai aka gargada su group din kafirai a gargada su group din yan luwadi da basu tuba ba a gargada su group din yan madigo a gargada su group din yaya masu saba wa iyaye a tattara su maza masu cin amanar miji a tattara su barayin ma'aikatan gwamnati a tattara su malamai masu ci da addini yan damfara gurub gurub za a rinka tankada mutane ana yin jahannama da su a ranar tashin alkiyama wa yawma yusharu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuzawun Allah ya ce hatta idza ma ja'u har zuwa lokacin da za su ga mahallara su ga mai isuwa inji Allah Allah ya ce shahida alaihim sam'uhu a wannan rana jin su shi zai bada shaida akan su jinka shi zai bada me shi zai bada shaida akan su shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum haka garin su zai bada shaida wa juluduhum fatun jikin su zasu bada shaida bi makanu ya amalu daga rada abin da suka sanje suna aikatawa kunnan ka yana magana yana ya Allah ni akai amfani da ni na sauraro muryar karu wanda akai zina da ita ido yace ya Allah ni aka sa in kalle ta ni da ka bashi ni zan ya karanta qur'ani yake kallon qur'ani mata banza ya kalla ya Allah fatar jikin sa ta bada shaida tace ya Allah ni aka sa in rungumo a jikina aka danfara aka manna ya Allah ga matarsa ta aure ya barta yaje ya samu karuwa shaddar kasuwa ya zubar da kima ta da daraja ta ya Allah ina karan sa a gaban kai a gaban Allah ranar tashin alkiyama shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun yayin da gaban jikin su suke ba da shaida akan su fatar jiki na magana kafirai a lokacin sai hankalin su ya tashi wa qalu li juluduhum sai su rinka fada wa fatun jikin su lima shahidtum alaina saboda bai za ku rinka ba da shaida akan mu in za ta fi wutar ai tare da ku za ci ke kafa da kike magana da ke za ta fi wutar kina ba da shaida kai hannu da kake ba da shaida da kai za ta fi wutar lima shahidtum alaina qalu gaban jikin su sai su ce da su an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay Allah da ke sa kowane abu ya furici ko yana so ko baya so shi ya tilasta mu dole mu magana a wannan ranar gaban jikin su da fatan jikin su nake bada wannan shaida wa huwa khalaqakum awwala marra shine wanda ya halice ku tun karan farko wa ilaihi turja'un sannan ya zuwa gare shi ne za ku koma ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba Allah
alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan nahara mubsira
na'am
inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun
wai wai da basu gamsu da tashin alkiyama ba ba su ganin ga alama nan karara da za ta nuna musu tashin alkiyama gaskiya ne alam yarau shin ba su gani ne anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi mun sanya musu dare dan su samu natsuwa a ciki idan dare yayi dare idan ka fito cikin gari inda da ka san ana hada hada sai ka samu babu kowa inda ka san da ana rikita rikita ta kasuwa sai ka samu babu kowa kaga tituna kaman an share gari yayi tsit ko ina yayi tsit ana me ana bacci wannan bai kama da sanda za a busa kaho duk duniya kowa ya mutu ba kowa a duniya ba akwai kama tsakanin biyu ko babu kama akwai kama alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi ana nan cikin dare sai gari ya waye sai mutane su rinka farkawa saboda yini ya zo mai tafiya gona ya tafi mai tafiya kasuwa ya tafi mai tafiya office ya tafi mai tafiya harkokin yau da kullun ya tafi dan boss a kama hanya a tafi dan trader a fito kaga hada hada ta taso saboda yanzu ga haske ya samu kowa yana kallo wannan haramu busira wannan bai kama da kaman ga kiyama nan ta tashi ba ashe dare da rana bai kama da mutuwa da tashi ba wannan kadai bai sai ya sa kai da cewa kiyama gaskiya bane Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyin da Allah madaukakin sarki amma ga suwa liqaumin yu'minuna ga mutane da suke yin imani wanda bai imani sai ce to menene a ciki ai wannan ba matsala bace ai dama a samu dare a samu rana it is natural saboda bai san wa ake cewa Allah ba sai Allah ya ce mai a gaba laramma
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
يا متعني ذاتي يا ودنا لنا
وكل أتوه داخرين
الله أكبر Allah yace wa yawma yunfaku fi suri, ka ambaci ranar da za a buza cikin kafu. Wallahi wannan ranar tana nan. Hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da za a busa a cikin kafu, wanda zai yi busar shine malaika Israfil. A hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yayin da Allah ya gama halittar samai da kasai, sai Allah ya halicci kafu. Bayan Allah ya gama halittar sama da kasa, sai ya halicci wannan kafu. Sai aka danka wa Israfil wannan kafu, aka mika masa shi malaikan da zai busa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Israfil, wato shi Israfil wannan malaika, yana nan rike da kahon a bakin shi, ya kura wa al'arshin Ubangiji ido, yana jira yaushe Allah zai bashi dama. Ya gama shiryawa, ya kura wa al'arshi ido, abinda yake jira kawai a bashi dama a ce busa, yana busawa a riga an gama. Ba mu san yaushe Allah zai ce masa ya busa ba. In Allah ya ce masa ya busa yanzu na, akwai wanda zai ce kiyama ba za ta tsaya ba? Akwai wanda ya ce yana shi busawa? Cikin daren nan Allah ya ce ya busa duka an gama. Akwai wanda zai ce bata busu ba? Akwai wanda isa? Idan yayi wannan busa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah madaukin sarki ya ce, fa fazi'a man fis samawati, duk wanda ke cikin sama za su firgita sanazana, wa man fil ardi, duk wanda ke kasa za su firgita sanazana. Allah ya ce illa ma sha Allah, illa man sha Allah, sai dai wanda Allah ya toge, wato ya so ba za su zama cikin masu firgitan ba. Wace ce wannan busar? Malamai suka ce ita ce busar kaho ta farko, wace Allah ya bada labarin su guda biyu a cikin suratul Zumar. Yace wa nufika fi suri fasaiqa,
wa nufika fi suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah,
thumma nufika fihi ukhra,
man nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun.
Allah yace wa nufika fi suri, akai busa a cikin kaho, ana yi wannan busa. Fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk za su faɗi su mutu, inji Allah. Sai dai waɗanda Allah ya toge yace su ba za su mutu a lokacin ba. Waɗanda ke sama mala'iku, da waɗanda ke ƙasa mutane, da aljanu, da ƙwari, da dabbobi, gaba ɗaya kowa zai mutu. Suka ce wannan nafkatu sa'iq ɗin ita ce nafkatul faze, wato firgitar da za a yi nan kowa zai mutu saboda firgitar. Firgita ce da za ta kece zuciyar dan adam ya fadi ya mutu a wannan lokaci. Shine ma'anan fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Su wanene wanda Allah ya kebance, wanda firgita ba za ta kashe su ba daidai wannan lokaci? Malamai sun yi ta bangaro da yawa. Wasu malamai su ce su ne ƴan matan aljanna da yaran da ke cikin aljanna. Wasu malamai su ce a malaika Jibril da malaika Mika'il da Israfil da ainihin wasu takaitattun mala'iku. Wasu malamai su ce su ne hamalatul arshi, mala'ikun da ke tallabe da al'arshin Ubangiji, su ne waɗanda ba za su mutu ba a daidai wannan lokaci. Amma duk wani ɗan adam da ke cikin duniya zai mutu a wannan lokaci. Wani a ofis zai mutu, wani a kasuwa zai mutu, wani a gona zai mutu, wani a gidan giya zai mutu, wani yana zina zai mutu, wani yana luwaɗi zai mutu, wani an gama shirye shiwa-ciwa zai mutu, wasu sun fita fashi da makami za su mutu, wani a masallaci yana wa Allah sujada ya mutu, wani yana karatun Qur'ani. Kowa yana yin wani abu na ibada ga Allah ko yana harkokinsa. Halin da ka samu kanka a ciki a daidai wannan lokacin za a busa, kuma dole ka faɗi ka mutu a wannan lokaci. Kuma yadda ka mutu nan, ya za a tare kai a ranar tashin alkiyama akan abin da ka mutu akan shi? Akan me? Akan abin da ka mutu akan shi, akan sa za a tare ka. Duniyar ba kowa, shaguna cike da kaya, kantina cike da kaya, bankuna cike da kuɗi, titina cike da motoci, ga babura, ɗakuna cike da kayan kwalliya, duka kowa ya mutu an koma ga Allah, babu wanda zai amfani da su. A ranar ne Allah zai ce ana alware, kowa ya mutu, yau ni zan ci gado da mai gadon da wanda za a gada duk sun mutu. Waye saura? Shine kullu man alaiha fan,
kullu man alaiha fan.
Wa zai saura?
Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram.
Allah zai bar duniya ba kowa a cikin ta har zuwa san da ya gada ba. Ba kowa a ciki. Sauran mala'iku masu Jibrilu su waje za karɓo ransu. Allah ya ce mala'ika mutuwa ya saura, ya kirkirga ce duk karɓo rayuwarsu. In ya gama ce waye saura, yace baqi abduka dha'if malakul maut. Ya Allah, kowa ya mutu ba wanda ya saura sai bawan kan nan mai rauni, malaikan mutuwa. Allah ya ce kai malaikan mutuwa ban ce kullu man alaiha fan ba, kai ma shiraran naka. Wane mutum? ita ma wata rawa ne ita inji Allah ba kowa a duniyar Allah zai bar duniya har san da ya ga dama thumma nufika fihi ukhra sannan sai a take tado wannan mala'ika mai busa kaho a ce ƙara busawa yana busawa fa idahum qiyamun yanzurun sai kaga mutane kowa na fitowa daga kabarbari kaburbura na kecewa kasa na farkewa mutane suna fitowa kowa yana dube dube sai inda zai tinkara ba a daidai wannan lokaci a lokacin ba commissioner ba gwamna ba sarki ba mai martaba ba akramaka Allah ba his royal highness ba his eminence ba his excellency ba rana kuma duka an koma zuwa ga Allah ranan babba shine wanda ya bi Allah babba shine wa Allah ka ba mu iko yi maka biyayya Allah ka ji tausayin mu ka gafarta mana Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira majalisin mu yayi babban bako yau za ku ga kusa da shugaban kungiya na kasa akwai babban daraktan majalisar agaji ta kasa wato engineer Mustafa Imam City duk da bai shigo cikin uniform ba yana cikin farin kaya muna roko national director ka dan mike tsaye a gaban jama'a su ganka ai kabara ina national director ya mike muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wato jarumi ne zakakuri sosai da ya dade rayuwar sunna hidima muna fata Allah ya karbi rayuwar sa yana wannan aiki da mu baki daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك